Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Ya mai sauraro maraba da zuwa wata sabon shiri na yau. Na ba da gaskiya mai sauraro kana cikin koshin lafiya, kuma kana shirye domin mu yi hidima tare, don haka a matso kusa da akwatin rediyo domin mu yi wannan hidima. A shirinmu na yau muna da fili na yara tare da uwar gida Rahila Ishaya, sa'an nan muna da fili na sujada tare da Pastor Yohana Simon. Pastor Audu yana shirye da guzuri don rayuwa. A yau kuma zumuntar mata na Seventh-day Adventist Church daga Akudu a mai gamo jihar Kaduna ne za su mana waka. Mai sauraro, a bi mu a hankali. Ni ne Ishaya Zakariya.
Cike da murna da sake saduwa da kai a wannan lokaci. Lokaci ne ke bebiya domin yara. Sai ka maso kusa da akwatin rediyo domin sauraro. Labarinmu na yau yana samuwa ne a littafin Farawa Sura 5 aya 1 da kuma Farawa Sura 9 aya 17. Labarin na kan jirgin Nuhu da dalilin gina wannan jirgin. Kashi na 1. Ni ce mai suna Rahila Ishaya. Yayan Adamu da Hawa'u sun yi girma har sun sufa. Hakan nan yayansu ma sun yi shekaru masu dubbin yawa. Yaransu sun yi girma, sun zama tsofaffi kafin kakanninsu suka mutu. Hakan nan ne rayuwa ta kasance da tsofaffi da kuma yara ƙanana suna rayuwa, sai duniya ya zama cike da mutane. Littafi bata ba mu cikakkiyar labarin mutanen da suka yi rayuwa a wannan lokacin ba, sai dai ta gaya mana da cewa rayuwa ta kasance da mugunta. Amma a wannan lokacin, akwai wani mutum wanda ya yi kama da Habila, ya yi kokarin zaman rayuwa da ya gamshi Ubangiji. Sunan wannan mutumin kuwa Enoch. Littafi mai tsarki ya faɗa mana cewa Enoch ya yi tafiya da Allah, wato ya yarda da Allah, ya ɗau shugabanci duk abin da zai yi a rayuwansa. Mun gane cewa yana kaunar Ubangiji fiye da yadda yake kaunar wani abu a duniya. Yakan yi magana da Allah ta yin addu'a, yana kuma sauraron Allah idan yana yin magana da shi. Enoch ya yi rayuwa har ya sufa. Da Enoch ya kai shekaru 365, sai Allah ya ɗauke shi daga wannan duniya zuwa sama. Enoch bai dandana mutuwa ba. Kamin Allah ya ɗauke shi, yana da ɗa mai suna Metusala. Wannan mutumin ya yi rayuwa na tsawon shekaru 969. Yara, Metusala ne kaɗai ya taɓa yin rayuwa mai tsawo a duniya. Ana cikin rayuwa har Metusala ya mutu kamar sauran mutane. Amma mutuna ubansa Enoch bai mutu ba. A wannan lokacin duniya ta zama cike da mutane masu dimbin yawa. Zuciyar mutanen nan kuma cike take da mugunta. Ire-iren tunani da magana da suke yi ba irin wanda Allah ke so ba ne. Ba su faranta wa Allah zuciya ko kaɗan ba, domin ba su a kaunar shi. Ba su gode wa Allah domin albarkan abinci, sutura, da ruwan sama da yake ba su. Ba su koya wa ‘ya’yansu yadda za su kaunaci abubuwa masu kyau ba da kuma tsarki ba. Amma sun bar su sun yi girma, sun zama mungaye kamar iyayensu. Wannan duniya ya zama wajen bakin ciki domin zunubi ya mamaye ko'ina. A ƙarshe dai Ubangiji ya yi shirin hallaka dukkan mutane da suka yi zunubi. Domin hakkin zunubi kuwa mutuwa ne. Ubangiji kuma ya yi bakin cikin halittar mutum. Ya yi shirin hallaka mutum da dabba da sauran halittu har da itatuwa da dai sauransu. Zai sa ruwa ya mamaye duniya baki ɗaya, sai Ubangiji ya tuna da Nuhu. Wannan mutum ne da ya yi kokari yin rayuwa da zai kawo ɗaukaka ga Allah, ya kuma koya wa ‘ya’yansa biyayya. Wata rana sai Ubangiji ya yi magana da Nuhu, ya nuna masa shirin da yake da shi domin wannan duniya. Amma domin Nuhu da iyalansa sun yi biyayya, sun kuma ba da gaskiya, Ubangiji ya yi alkawali cewa ba za su mutu da miyagun mutanen nan ba. Allah ya ce wa Nuhu, ka yi shiri ka gina babbar jirgin ruwa. Idan ka gama, sai kai da matarka da ‘ya’yanku da matansu duka ku shiga cikin wannan jirgin. Zan hallaka duniya da ruwan sama. Za ku zauna a cikin jirgin nan sai ran da ruwan nan ya tsaya. Ubangiji bai shirin ceton wannan iyalan su kadai ba, har da dabbobi. Dabbobin namiji da ta mace. Allah ya sa Nuhu ya ajiye su cikin jirgin har sai ran da ruwan nan ya tsaya. Nuhu ya ba da gaskiya ga Allah, ya kuma shirya domin ya gina jirgin. Ubangiji ya nuna masa irin jirgin ruwan da zai gina. Yayin da sauran mutanen suna faman aikata mugunta, Nuhu da ‘ya’yansa suna ta faman yankan katakai, suna gina jirgin kamar yadda Ubangiji ya umarce shi. A kwana tashi, Nuhu ya gama gina jirgin nan. Kome da kome yana nan a shirye kamar yadda Allah ya ce su yi. Nuhu ya gama aikinsa. Ga wani babban jirgi kamar irin gidajen sama da muke gani. Wannan jirgin hawa uku ne, amma jirgin nan tsaye ne a busheshen kasa, ba a cikin ruwa kamar yadda muka san jirgin ruwa ba. Da mutanen nan suka ga wannan jirgin, sai suka rika wa Nuhu da ‘ya’yansa dariya da ba’a. Tunaninsu shi ne, ai, wannan mutum ya samu taɓin hankali ne. Idan lafiyan shi lau, yaya zai ba da gaskiya za a yi wani abu kamar ruwan sama? Amma duk da haka, Nuhu ya ci gaba da yi musu wa’azi. Yana faɗa musu da cewa su tuba domin kada su hallaka a cikin wannan ruwan tufana mai zuwa. A kwana tashi, Nuhu ya kammala ginin jirgin. Sai Ubangiji ya ce wa Nuhu ya ɗauki matarsa da yaransa da matansu zuwa cikin jirgin. Sai Ubangiji ya sa tsuntsaye kamar kurciya da dai sauransu, da kuma dabbobi masu rarrafe kamar bera da bushiya, shanu, giwa da dai sauransu sun shiga cikin jirgin. Yara, lokaci na gaba da mu, bari mu dakata a nan. In Allah ya kai mu makon gobe rai da lafiya, za mu ci gaba daga inda mun tsaya. Mu huta lafiya.
Kin sani, babana ya ce zai ɗauke mu je birni lokacin sallah.
Ni kuma babana ya kai ni kasuwa a kekensa, ya sa mini kayan sallah masu kyau.
Babana yana da babban kantin shanu.
Ni kan je wurin mamana ya kai daga ƙasa har sama.
To, a gidanmu ko? An yanka kaza.
Mu kuma a gidanmu an dafa shinkafa jiya. Kuma banda haka, babana ya sa na makaranta.
Sai me, ai ni ma haka. Har mamana malama ce a makarantarmu.
Yawwa! To, babanka yana kai ka asibiti a maka rigakafi don kaka kamu da rashin lafiya?
A rigakafi? Ai, to ya ce zai kai ni gobe.
Ku tabbatar kun kai yaranku asibiti don tsarin rigakafi na yau da kullum. Mu yunƙurin kare makomarmu.
Kaji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka AWR kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist to her radio Muliyar Bege Don Kowa.
Mai yiwuwa kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, ko kuwa daga wani shiri da ta gabata, sai ka tura tambayar ka ko kuwa bukatar addu'a zuwa ga email namu Adventist World Radio Nigeria @gmail.com ko kuwa ka lalubo mu a shafinmu na YouTube domin ka saurari wakokin zumunta mata kwaya da kuma sauran kungiyoyin wakoki a shafinmu na muryar bege. Za a iya samu mu a Facebook a shafinmu na Adventist World Radio Nigeria. A kasance tare da mu yayin da za mu saurari zumuntan mata na Seventh Day Adventist Church daga Maigamo a jihar Kaduna.
Randa za mu ga duniya nan,
za mu yi murna dume Yesu zai share hawayenmu.
Randa za mu ga duniya nan,
za mu yi murna dume Yesu zai share hawayenmu.
Zai ce mana,
ku zo yaya na, ku gaji mulki wanda na shirya dome ku. Inda na yi maku alkawari nan ne za ku zauna, a can gida uba na yi na babuwa na konewa. O sai da jin daɗi a can birni mai daraja, a can da za mu zauna tare a cikin mulkin ubana.
Da ya buɗe littafi rai,
na ji an kira sunana, sai na taka fareti na saya hannun damansa, na ji jikina ya wasake a ranar nan. Ina ta tsalle na daga dodo na sami ceto, domin na sami gado a cikin mulki ubana.
A wannan babbar rana,
muka kama hanya bisan girgije muna tarerawa, muna ta yi tsalle kamar maroka a kan dangwale. Muna firiya zuwa mulki sama, a can ne za mu zauna har abada.
A cikin mulkin sama,
na ji ana rera waƙan Musa, da na waiwaya baya na ga Musa da sanda mai daraja, sanda wanda Musa ya raba jan teku da shi. A wannan babbar rana da Isra'ila sun fito masa,
na
ji suna tare da yabo ga Ubangiji.
Na ji
suna tare da yabo ga Ubangiji.
Da waƙoƙi
suna tare da yabo ga Ubangiji.
Da waƙoƙi
suna tare da yabo ga Ubangiji Allah.
Sarka ku ranan na
sanda kira sunayenmu. Za mu rera waƙa Musa, za mu taka fareti na cikin sabuwar shalima. Lafurai muna rawa da ganyen dabino. A wannan rana za ya share hawayenmu.
Sarka ku ranan na
sanda kira sunayenmu. Za mu rera waƙa Musa, za mu taka fareti na cikin sabuwar shalima. Lafurai muna rawa da ganyen dabino. A wannan rana za ya share hawayenmu.
Ba sai yana na san da kai ma
ka ji a kira sunanka. Za mu rera waƙa Musa, za mu taka fareti na cikin sabuwar shalima. Lafurai muna rawa da ganyen dabino. A wannan rana za ya share hawayenmu.
Ba sasa si san da kai ma
ka ji a kira sunanka. Za mu rera waƙa Musa, za mu taka fareti na cikin sabuwar shalima. Lafurai muna rawa da ganyen dabino. A wannan rana za ya share hawayenmu.
Matanzu matasa da mu ma
mun ji a kira sunanmu. Za mu rera waƙa Musa, za mu taka fareti na cikin sabuwar shalima. Lafurai muna rawa da ganyen dabino.
Mai sauraro, ni ne Yohana Simon. Kamar yadda muka saba, yau ma wata rana ce da za mu yi taɗi a kan wata kan magana mai cewa Ɗan Allah Ɗan Mutum. Karatunmu na cikin littafin Matta Sura 19 aya 21. Karatun maganar Allah na cewa, Yesu ya ce masa, idan kana so ka kamalta, sai ka tafi ka sayar da abin da kake da shi ka ba fakirai, za ka sami wadata a sama, ka zo kuma ka biyo ni. Za mu yi addu'a. Gashi mun sunkuyar da kawunanmu cikin bangirma. Allahnmu, ka yi mana jinkai, ka ba mu zukatan biyayya da maganarka, cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Wani bawan Allah ya tafi wurin aljannu don su bashi kuɗi. Sai suka ce masa, za mu baka, amma abinda zaka bamu shine zaka bamu mazakutarka. Ya kuwa yadda ya basu, sun kuma bashi kuɗi mai tarin yawa. Amma abin takaicin shine dukkan ƴaƴan shi yakan yi ciniki da matasa ne suna kwana da matan shi, suna haifa masa ƴaƴa. Wani lokaci kuma matan ne da kansu sukan zaɓi wanda yayi musu. Shi ya rinka biyan su, suna kwana da su, suna aifar masa ƴaƴa. Son kuɗi yana makantar da mu, kamar yadda ya makantar da saurayin da ya zo wurin Yesu, yana ce masa menene zai yi ya gaji rai na har abada. Kristi a matsayin ɗan Allah, ɗan mutum kuma, wanda mun yi imani cikakken Allah ne da kuma cikakken mutum kuma, ya zo domin ya nuna mana yadda Allah yake kaunar mu da kuma kula wanda Allah yana yi mana. Ba a ware yake da mu ba, shi yasa ya ɗauki surar mu don ya kusance mu, ya kuma nuna mana ainihin alin Allah Uba na sama. Amma shaidan ya yi yunkurin raba mutane da Allah da halin ɓatanci don kada mutane su ɗanɗana alherin Allah da kuma nagartansa. Kuma yana cimma burinsa ta hanyar sa mana kwaɗayin kayan duniya. Dalili kenan Yesu da kansa, Allah cikin jiki, ya yi magana da wannan matashi mai arziki. Kuma matashin ya sani cewa Yesu ba wani mutum ne na kawai haka ba, amma duk da haka ya bar arzikinsa da son kayan duniya ya raba shi da Allah. Kaunar duniya da kayan duniya ta makamtar da shi, duk da cewa ya yi baƙin ciki, amma baƙin cikinsa bai sa shi ya yi abin da ya kamata ba. Kuma dalilin baƙin cikinsa shi ne dukiyarsa ta sa zai yi asaran ransa. Wato, a bayyane a sane, ya sani cewa ya rasa ransa kenan tun da bai yarda da shawaran da Yesu ya ba shi ba na cewa ya je ya sayar da dukkan wadatansa. Dalilin baƙin cikinsa kenan. Yana rike da kayan duniya, ya kuma rasa ceto, amma ya yarda ya rungumi kayan duniyan ba tare da ya samu ceto ba. Irin illan da dukiya take yi mana kenan a yau kamar masu bi. Saurayin nan mawadaci ne sosai, ya kuma maida wadatarsa Allahnsa, domin a kwato shi daga tarko da wadatarsa ta kawo mishi. Yesu ya ba shi shawaran rabuwa da dukiyarsa don ya gaji rai madawwami. Amma ya zaɓi la'ana bisa ga alheri, sai ya ki jin ɗan Allah ɗan mutum kuma. Ya zaɓi ya yi biyayya da shawaran shaiɗan na rike dukiyarsa maimakon cetonsa. Ya yi amfani da shawara na shaiɗan na ya zaɓi mutuwa fiye da rai. Ashe, ga dalilin da waɗansu masu arziki ba sa son su taimaki kowa ko su yi wa Allah aiki da kuɗinsu. Shawara ne daga wurin shaiɗan. Matashin nan ya tsallake dukkan dokokin nan guda goma, bai taka koda guda ɗaya ba, ya kiyaye su duka. Amma dukiyarsa ta zama masa Allah na biyu a cikin rayuwansa. Ya kuma fi sauraron wannan Allah fiye da Allah mai rai. Shi yasa Yesu ya shawarce shi da ya rabu da dukiyar nan don ya samu ceto, amma ya zaɓi mutuwa bisa ceton shi. Kiran Yesu, ka zo ka biyo ni, bai amfane shi ba. Bai amfane shi a bakin komai ba, don bai mori wannan gayyata ba. Maimakon haka sai ma ya tafi yana cikin baƙin ciki da kalman nan da ya ji, zo ka biyo ni. Domin ma'anan zo ka biyo ni ta zo ne bayan an ce ya sayas da dukan wadatarsa ya raba wa fakirai da masu bukata. Sau da yawa idan an ce wa masu kuɗinmu, ba kwa taimako, ba kwa so ku raya ikkilisiyarmu, ba kwa so ku agaji aikin bishara, ransu yakan baci. To amma dan Allah dan mutum ya zo domin abin da ya bace masa ne, wato mu kenan, zai iya ba mu ceto, shi yasa yana kira mu zo wurin sa. Da wadatan da muke da shi mu yi masa hidima, bayan mu yi masa hidima sannan mu zo mu biyo shi. Idan mun yi hakan nan, sannan za mu samu ceto na alkawalin da Allah ya yi mana. Ko ka gaskanta Yesu dan Allah ne, ko ka gaskanta Yesu dan mutum ne kuma, ko zaka ansa gayyatarsa a yau, ma'ana ka yi amfani da dukiyarka domin yi masa hidima sannan ka zo wurin sa. Domin idan ka zo wurin sa baka ansa gayyatarsa ba, zuwan ka bai yi amfani ba. Idan ka zo wurin sa baka yi abin da ya ce wa saurayin nan yayi ba, ko ka zo wurin sa babu amfani. Amma idan ka fara yin masa hidima da wadatan da kake da shi sannan ka zo wurin sa, to zai ce da kai madalla bawan kirki, kai aminci akan abu kadan, yanzu ni zan dora ka akan mai yawa. Nawa ne suke da bukata su yi wa Allah aiki da wadatan su? Nawa ne waɗanda sun dade suna yi wa ikkilisiya zalunci, ba sa so su taimaki ikkilisiya ko maganar Allah ko bisharar Ubangiji da wadatan su? Amma sai sun gane wadatan nan ba zai amfani komai ba in ba su yi ma Allah aiki ba. Suna bukata Allah ya musu gafaran baya, suna kuma daukan kudiri za su sami sakewa da yi wa Allah hidima da wadatan da suke da shi. Dukan inda kake mai sauraro, kana iya ka mike domin Allah ya baka wannan karfin zuciya da zaka yi wa Allah hidima da wadatarka. Muna gode maka ya Allah da iko da ka bamu mu saurare ka. Taimake mu a cikin wadatarmu mu yi maka hidima, taimake mu mu fi zaɓinka fiye da wadatarmu. Kada mu tafi muna bakin ciki kamar matashin nan, amma mu tafi muna farin ciki domin mun sami Yesu a cikin rayuwarmu. Ki yadda hakan nan ya kasance mana albarkacin sunan Yesu da mai cetonmu. Amin.
An ce da ƙyar na sha ya fi da ƙyar aka kama ni. Akwai mutane da yawa a rayuwarsu waɗanda suka fara ayyuka masu kyau amma sai suka tsaya a kan hanya. Za ka ga mutum ya wayi gari da ƙuduri mai kyau, sa'ad da ya je abin da yake son ya yi domin bai samu biyar bukata ba, sai ya samu karaya a cikin zuciyarsa. To, idan fa ka sa abu a gabanka, wataƙila a wannan yini na yau da ya ƙare, baka iya cimma wannan abin ba, ko ko haƙanka bai cimma ruwa ba, to ya kamata kada ka samu karaya, amma ka kasance da ƙarfafawa a cikin rayuwarka. Ko kai mutum ne wanda yake idan ka fara abu saboda wuyansa ko ko bai tafi yadda kake tunani ba, kakan watsar da shi akan hanya, wannan ba rayuwar mai nasara ba ne. Irin wannan rayuwa ba na mai samun ci gaba ba ne a cikin rayuwarsa. Idan ka bar abin da ka fara baka karasa shi ba, wataƙila da ƙiris ya rage da ka cimma burinka. Akwai mutane da yawa da suka samu ci gaba, suka samu dukiya mai yawa, domin sun je sun karasa aikin da wani ya bari ne bai karasa ba. Akwai labarin wani da ya je haƙan zinariya, ya yi ni yana haƙa bai samu ba sai ya bari. Da ya rabu da wannan gurin, wani ya je da ya haƙa da kaɗan kawai sai ya cima wannan zinariyar, shi ne sai ya ɗiba ya tafi da shi. Saboda haka idan ainihin yau baka samu biyan buƙatan abin da ka so yi ba, akwai gobe kada ka karaya, domin Allah ya sake baka dama a cikin alherinsa domin ka ƙarasa abin da baka iya ƙarasawa ba. Kada ka gani cewa ka yi a wannan yini bai yi nasara ba, gobe ba za ka samu yin nasara ba. A'a, ya kamata a ce da ƙyar na tsira, ina ganin ya fi da ka ce da ƙyar aka kama ni. Idan muka duba bisa ga zancen da muke yi, gwamma ka ce da ƙyar na samu nasara a kan wannan abin da na yi, da ka ce kaɗan ya rage da na yi nasara a kan wannan abin da na yi. Ka kasance da wannan tunani, ka roƙi Allah ya baka bacci mai ni'ima domin gobe ka cimma burinka.
Sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga masu sauraro kuma abokananmu a Facebook. Ina edar da sakon gaisuwa zuwa ga shi abokinmu mai suna Yohana Haruna daga Zankwa a jihar Kaduna. Ina fata Malam Haruna kana tare da mu a shiri na yau. Sakon gaisuwa kuma zuwa ga Fadamadi Justice daga jihar Yobe a ƙaramar hukumar Gaidam. Muna fata kai ma kana tare da mu ana sauraron Adventist World Radio. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ga waɗanda za su so su ɗaura dankon zumunci tare da mu a Facebook, adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Godiya zuwa ga ‘yar uwa Rahila Ishaya. Godiya zuwa ga Faso Yohana Simon, Faso Audu da kuma zumuntan mata daga Akudu a mai gamo jihar Kaduna. Ni ne Ishaya Zakariya a madadin sauran abokan aiki na a nan. Na shirya na kuma gabatar da shirin ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.